الرسول عليه وعلى الظالم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدر وجار العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ إذري لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالظفر. أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يو 20 دبوك قوات جمادة أولى إجراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ألف جبوت يا لتريو لأربعين دأوكو وان دي دا 31 قوات December 2021.
That's right.
So why last Friday in G Abu Aliyu? That was sugar the Karatum na Kashul Ilbasi and Fayyat al Khatimi Abil Abbasi Ko de Yeki. Muraga Mansani Chewa Wanna Makantami Albaraka Sana Ukari Taga lokacin da wani abu ya afku ko ya faru ko ya bujiro to muna iya tsayar da karatu domin mu yi dajiya ko mu yi magana akan wannan waƙiya mu fitar da ƴan uwa ko kuma mu tunatar da ƴan uwa abinda muka riga muka sani li ya halaka mana halaka an bayyana din wa yahya mana hayya an bayyana tijani. To saboda haka wannan sati da ya wuce a kafafan sada zumunta na Facebook Martin Balle Facebook da WhatsApp wani irin ajiya ko wata waƙiya babba mara dadin ji ta tashi dan ba za mu ce wai yanzu ta faru ba abu ne wanda yake tintini a ya riga ya taba faruwa amma har yanzu mutanen da Allah ya riga ya rubuta wa tabewa da halaka da lalle Allah yana kiran su zuwa ga halakan nan sai sun je sun bi wannan halaka inda take suna kokarin kodi yaushe su danga munanawa musulmai mu'minai muhsinai zukata da irin waɗannan munanan kalamai nasu duk wanda yake bin Facebook sosai ya san kwana uku hudu da suka wuce ko bi ma ban ce ana ta yawo da wani video na wani malamin Izala bidiyon ya kai kamar minti 20 da yake ikrarin cewa mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basu koma ga Allah ba suna kan musulmai hasali ma yana ikrarin cewa mahaifansa suna cikin wuta wal iyad billah saboda haka muka ga cewa mu yi magana akan wannan kadiyar mu jingine karatu mu na kashful ilbas saboda yin hakan ma wani nau'i ne na bauta ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan yin hakan a sanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za dai mu ga abin da zamu iya yi idan mun iya gama abin da muka tattaro daga cikin littafa to fa ni'ima in ba mu gama ba in karatun zai tsuntsunku zuwa satuttuka babu laifi ala ayi halin dai waɗanda suke da wannan mummunar aqidar suna jinginuwa ne zuwa ga hadisan guda biyu hadisi akwai hadisin wanda yake cikin sahihu muslim hadisin Hammad bin Salama hadisi ɗayan shi ma dai yana cikin muslim wanda ake kira da hadisul istighfar muna so daga farko kafin mu faɗa mu yi magana akai mu san cewa wa'innan hadisan duka guda biyu sun saba wa alqur'ani a gurare daban-daban hadisi na farko hadisi ne wanda aka daga sayyidina Anas radiyallahu anhu cewa wani mutum ya zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi aina abi ina babana manzo Allah yace finnar babanka yana wuta da ya juya baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a dawo da shi sai yace inna abi wa abaka finnar babana da babanka suna wuta hadisin yana nan cikin muslim hadisi mai lamba 203 hadisi na biyu wanda aka kawo daga wajen sayyidina Abi Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaje ya zirci kabarin mahaifiyarsa radiyallahu anha yayi kuka mutane da suke tare da shi suka yi kuka yace iska azantu rabbi fi zati qabr ummi fa aznali na roki na nemi izinin ubangiji na inje in ziyarci kabarin mahaifiyata kuma yi min izini ni nan wajen kulle da nazo ma dare yake bani a dauki hadisin ya inganta to ai wannan hadisin yana cin karo ne da ayat alqur'ani Allah haka yace annabi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kada ma ka tsaya a saman kabarin mushrikai to kuma yaji yazirci Allah yace ma sai da nemi izini fa Allah ko to yace ne nemi izini nema mata gafara bai bani izini ba fazurul qubura atuzakkirukum almauta yace ku ringa ziyarta kabarruka za su dinga tana ta muku da mutuwa wannan hadisin yana muslim hadisi mai lamba 976 wannan kenan to saboda haka wayannan hadisan guda biyu suna daga cikin hadisai da ake ce musu ahad abinda ake nufi na sha ga muku ai zo ai kashin irin su masalolin hadisin nan kaga da akwai wuciya za'ai abinda ake nufi da hadisi ahadi ko khabar al ahad shine hadisin da ko a ce misali mutum ɗaya ne ya rawaice shi ko kuma mutanen da suka rawaice hadisin ba su kai kwatan kwatin yawan mutanen da hadisin zai kai matsayin mutawatirin hadisi ba an fahimta wayannan hadisan guda biyu ba za su iya tsayawa su gaba da gaba ba da ayar Allah da take mutawatira ko ayoyin Allah da suke mutawatirai ko hadisi ko kowane hukunci idan aka samu a ilimin usuli aka samu khabar al-ahad labari na daidai ko ya ci karo da labari mutawatiri to ana ajiye wannan daidai kin ya dauki wanda yake mutawatiri ita shi kuma alqur'ani su kutun din sa baki ɗaya mutawatiri ne haka ne ko ba haka ba to kaga duk inda aka samu wani khabar al-ahad hadisi na ahadi ko labari ahad in dai ya saba wa alqur'ani ko ya saba wa wani hadisi mutawatiri ko ya saba wa wani hadisi ko magana wanda take maqtu'i yace aqlan ko ya saba wa wani ka'ida daga cikin ka'idodin shari'ar musulunci wanda aka ittifaki akan wannan ka'ida ta hadisi ko ta wannan ka'idar ta wannan shari'ar to haƙiƙa a wajen malamai ba za a ajiye zahirin wannan hadisin kuma ba za a taba ba zai taba yiwa ba a kafa hujja da shi a cikin aqida wannan sanannen ka'ida ne ina so ku riki wannan wannan gabar da kyau idan kuma aka samu hadisi aka ce ingantacce ne ba hadisin da yake musun ingantacce ne ko to mu dauka misali ingantaccen hadisi ne to in dai wannan hadisi shi ma ya ci karo da wa'insu dalilai waɗanda suka fi shi rinjaye to wajibi ne hadisin nan duk ingancinsa sai a mishi tawili shi ma wannan ka'ida ce sananne a cikin usuli ana gane karatun alhamdulillah saboda haka bai halatta ba malamai sun ce bai halatta ga wani gama gari iri na irin ka ɗalibin ilimi da bai zurfi ba kawai ka ɗauki wani hadisi dan an ce Bukhari ko a Muslim kawai ka ce bari ka kafa hujja da shi saboda kawai ka karanta shi an ce hadisin nan sahihi ne an fahimta ba zai yi ka ɗauki wani hadisi kawai haka kawai dan ingantaccen hadisi ne ba tare da ka tabbatar cewa wannan hadisin ya ci karo da aya ko wannan hadisin ya ci karo da wa'insu dalilai ba a ka'idar su malaman mutlaul hadis babu wani hadisi ingantacce ma da zai ci karo da aya in dai hadisi ya ci karo da aya to wannan hadisin ya tashi daga sharadin inganci bari mu ba mu misali dan karatun ya ringa fitowa daidai akwai hadisi dai a cikin muslim din hadisi mai namba 2789 wanda aka kawo daga wajen sayyidina Abu Huraira marfu'in hadisi yace Allah tabaraka wata'ala ya halicci ajin da kyau ya halicci turbaya ranar asara dai kenan ko sannan ya halicci duwar watsu ranar lahadi rana ta biyu kenan ko rana ta uku ranar litinin sai ya halicci bishiyoyi rana ta hudu ranar yaushe kenan talata sai ya alici duk abubuwan ki rana ta biyar ranar laraba sai ya alici haske rana ta shida ranar juma'a alhamis afwa sai ya alici dabbobi rana ta bakwai ranar juma'a kenan ko sai ya halicci annabi adamu bayan salat al-asr kaga baki ɗaya duniyar nan kwana nawa aka halice ta kwana bakwai ko to wannan hadisi a muslim yake kaga ingantaccen rashi ma ko to kuma yaya zakai wannan hadisin ya ci karo da ayoyin Allah da yake nuna cewa Allah ya halicci ma kaman nan da kafai baki ɗaya a cikin kwanaki shirin ya zakai da wannan hadisi kuma fadin Allah inna rabbukumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ubangijinku shine wanda ya lissa mai da kasai a cikin kwanaki shida da fadin Allah tabaraka wa ta'ala qul innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni ko wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin waj'ala fiha rawasi min fawqiha wa baraka fiha ko wa qadara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin sawa'an lissa'ilina ya za ku kafirce ubangijin da ya halicci kasa a kwanaki guda biyu gaba ɗaya duran kasan nan an halicce ta ne a kwanaki guda biyu saboda haka da ya halitta sai ya sanya mata duwar wutsu a kanta sannan ya sa albarka a cikin kasan nan ko kuma ya sanya aqwata abinci a cikin kasan ake fitar da abinci fi arba ta ayyamin a cikin kwanaki hudu ga hudu ga binta nawa zai baka shida kaga wannan aya ce dai ka san a cikin ayoyi babu da idar aya ko akwai to kaga wannan aya ce kuma ta ci karo da hadisi wanda yake cikin muslim ya baka da shi shi isa malamai da suka yi duba akan wannan hadisin sai suka yi shakku suka ce wannan hadisin shazin hadisi ne me shazi a shi kadai to za ka iya ce mai shi kadai abinda ake nufi da hadisi wanda yake shaziya ilmul maqsad wal hadisi shine hadisin da sika an san sika ko to hadisin da wanda ya rawaice shi adali ne an amintacce ne a wajen malaman hadisi sai dai wannan hadisin ya ci karo da wani hadisi ko wani ayoyi ko wasu hukuncai wa'inda wa'insu suka da suka fi shi karfin hadda suka rawaita sai a ce wannan hadisi shazi ne ya fita wanda kake wada shi kadai ne garibin hadisi ne yawa to saboda haka sai suka ce wannan hadisi shazin hadisi ne bari ma dai Abu Huraira ya ji ne daga cikin abubuwan da Ka'abul Ahbar yake nakaltowa ba daga wajen manzon Allah ba daman hadisi marfu'i ne wannan kenan shi kuma hadisi idan har ya kasance shazi a wajen malamai suka ce wannan hadisin ana yadda shi ana ajiye shi koda ya zo a cikin Bukhari da Muslim haka Imam Suyuti ya kawo cikin Tadribur Rawi juz'i na 1 page na 223 hadisi in dai shazi ne shi to ana jefar da shi ne koda ya zo a cikin me yake suna Bukhari da Muslim wannan ya tuna min abinda Abul Faraj Ibn al-Jawzi ya faɗa a cikin littafin sa da yake yin raddi akan waɗanda suke jinginawa Allah sufofi na mutum akan inda hadisin da yake cewa Allah zai yi dariya har turaman sa su bayyana yace wannan hadisin ko da an rawaito shi a cikin Bukhari da Muslim wajabaran da dole sai an yi da shi to ala ayyalan dalilai da suke nuna kubutar iyayen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani zamu fara da su watakan wancan hadisin da muka faɗa cikin hadisin da muka faɗa cikin muslim muna so mu faɗa ne kan cewa hadisan nan bas inganta ba ga kuma mu dalilan mu nan a cikin alqur'ani kuma ba yadda za a yi dan adam ya ce ga musulmi ya ce alqur'ani bai inganta ba ko na farko Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa hadisi aya ta farko wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan ba mu kasance za mu azabtar da wani ba ko wa'insu jama'a har sai mun aiko musu da manzo ya zo ya yi musu gargadi to su iyayen manzon Allah wa aka aiko musu ayar ku ayin ta wannan aya ta biyu da take ƙara tabbatar mana da dalilan mu shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala rusulan mubashirin wa munzirin liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul yace Allah ne ya aika manzanni mubashirin masu yin bishara da aljanna wa munzirin suna yin gargadi daga kada a shiga wuta Allah yayi haka ne dan kada mutane su kafa wa Allah hujja su ce ai baka aika mana manzo ba to aka aika wa'annan aya ta uku da Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wala wanna ahlaknahum bi'azabin min qabli laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatuka min qabli an nazilla wa nakhza Allah ya ce da zama halakar da su da wani azaba gabanin mu aiko musu manzo to da sai su kafa mana hujja sai ya ubangiji da ma dai ka aiko mana manzo idan ka aiko mana manzo sai mu ba ayoyinka gabanin mu kaskanta da kuma mu tozarta aya ta hudu Allah ya cewa walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatuka wa nakuna minal mu'minina ya ubangiji idan Allah ya ce da wani musiba zai shafe su saboda abinda suka kasance suna aikatawa da sai su ce ya ubangiji da dai ka aika mana manzo sai mu ba ayoyinka mu kasance mu ma daga cikin mu'minai hujja ta biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa zalika allama yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahliha ghafiluna haka yake ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana halakar da rundunar jama'a ba ko wata alƙarya saboda zalunci da suke aikatawa ba alhalin ma'abota alƙaryar nan ghafil ne sun gafala ne ba aiko musu wanda zai musu gargadi ba Allah ba zai kasance zai azabtar da su ba aya ta shida Allah yana cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nazirin faqad ja'akum bashirun wa nazirun cewa Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ku mazowa litafi haqiqa manzonmu ya manzo ya zo muku yana bayyana muku na daga abinda yake fatara lokaci mai tsayi tsakanin wani manzo zuwa wani manzo kuma mun yi haka ne dandan kada ku ce ya ubangiji ma ja'ana min bashirun wala nazir babu wani manzo da yazo mana mai bishara ko mai gargadi faqad ja'akum bashir haqiqa mai bishara mai gargadi yazo muku aya ta nawa zamu tashi bakwai ko Allah ya cewa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum wattaqu la'allakum turhamun an taqulu innama unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim la ghafilin aw taqulu lawanna anzalna alayna aw lawanna unzila alayna alkitabu lakunna ahda minhu faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma cewa ga litafi nan ya Allah ya saukar muku mai albarka ku bi shi ku ji tsoron Allah sai ku rabauta mun kawo muku litafi dan domin kada ku ce ai innama unzilal kitabu ala qa'ifatayn min qablina an saukar da litafi ne kadai a rundunoni guda biyu da suka zo gabanin mu sune yahudu da nasara kuma wa in kunna an dirasatin la ghafilin kuma mu mun gafala ba mu san me aka aika musu ba ba mu iya karantawa ba kai ba ma mu aka aika ba ko kuma ku ce da ma dai a ce an aika mana mu littafi ne kamar yadda aka aika musu da mu ma mun ma fi su yi shiriya ma fi da su to saboda haka faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum haqiqa alqur'ani manzo yazo muku daga wajen ubangijinku aya ta takwas shine fadin Allah kullama ulqiya fiya faujin sa'alahum khazanatuha alam yatukum nazir qalu bala qad ja'ana nazir cewa duk lokacin da aka jefo wa'insu runduna na kafirai a cikin wutar jahannama sai masu gadin jahannama su ce musu alam yatukum nazir shin me gargadi bai zo muku ba qalu bala su ce kwarai qad ja'ana nazir hakika mai gargadi ya zo mana sai dai faka zabuna wa kulna ma nazallahu min shay mun karyata mun ci Allah bai sauko da kowa ba da komai ba aya ta tara wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza jaa wa futiyat abwaabuha وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حتى كلمة العذاب على الكافرين الله تبارك وتعالى أنا جاي منا إذا أكا بجرو دكافري إزوا جهنم وترن دينار كشكن كافر أكا بجرو إزوا جهنم أبو هر أبو إمسو قفوفن جهنم سيما سقادن جهنم الناس شمسو ويشن manzanni ba su zo muku ba ba su karanta muku ayoyin ubangijinku ba ba su yi muku gargadi cewa fa akwai irin wannan rana ta yau ba sai wa'annan kafirin su bude baki su ce kwarai kuwa sun zo mana sai dai kalmar azaba ta tabbata ga waɗanda suke kafirai a aya ta 10 wallazina kafaru lahum nar jahannama la yaqda alayhim faymutu wa la yakhaffafu anhum min azabiha كذلك نرزي كل كفر ومن صرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم في ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير الله تبارك وتعالى يتشوى إن سكا كفرت ذا شكت متجهنما إذن سكا شكت متجهنما ذا سنجي إيو سنا لمن أوكي أوجان الله سي الله قدمو ذا مرنجا ين أيكي با إذن أيكي دمتي أيكا تاوابدا ذا مرنجا أيكي لكركي da Allah ya ce shin ba mu daga muku kafa ba mun ba ku kun yi rayuwa a duniya domin koda a ce wani daga cikin ku zai wa'azantu ya bi Allah amma ba ku yi ba har manzo ya zo muku amma duk da manzon ya zo muku kuma ba ku ba aya ta 11 wa qala zina fi nar li khazanat jahannam ud'u rabbukum yukhaffif 'anna yawman min al'azab قالوا علمت فتاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في دلال وإن دي سكي وطا ذا سكي وا ما سكي دم وطا كروك أمنا أبنجي يتن سست وطا أمنا عذابا رانا إيا سي ما سكي دم وطا سكي شم منزو بس منزني بس زو مكوبا سي سنزو منا سي تو كروك أمنا كروك إيا الله تبارك وتعالى يكي توا haqiqa roƙan kafirai a wannan rana yana cikin bata ne baki ta duka wa'annan ayoyin idan muka duba suna nuna wa ne cewa Allah ba zai azabtar da mutan adam ba ko wa'insu jama'a muddan bai aiko musu wani manzon da zai musu gargadi ba to idan ku haka ne wani manzo ne aka aiko wa iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ku babu kenan wa'annan ayoyin suna nuni zuwa cewa mahaifin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su suna cikin sun zo ne a cikin ahlul fatrati waɗanda suka zo a tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai isa gare su ba saboda haka waɗannan ayoyi guda 11 ba zai yi a ce suna ƙasa da wancan hadisi guda biyu baraka ba zai yi ba an fahimta saboda haka da waɗannan ayoyi 11 ya bayyana cewa wa'incan hadisai ba su inganta ba tayu zindiki ko fasiki ya ce menene hujjar mu cewa a aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo wa iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce to amsa annan ta fuskoki guda biyu ne akwai ta fuskar ayoyi da hadisi akwai fuska kuma ta hankali amfani da tunani da hankali an fahimta idan muka dauki aya Allah tabaraka wa ta'ala yana fada yana cewa litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafiluna mun baka alqur'ani nan ne ko mun aiko ka ne litunzira qauman dan kai gargadi ga mutane ma unzira aba'uhum abinda ba a yi wa iyayensu gargadin su ba fahum ghafilun hakika sun gafala ba san da wannan ba bi ma'ana Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi ga wa'insu jama'a da ayoyin alqur'ani da shari'a Allah wanda bata zo wa iyayen wa'annan jama'a ba bi ma'ana jama'a wanda iyayen suka mutu ba a aika musu annabi ba an gane wannan da fadin Allah wa ma kunta bi janibi tsuri iznadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma ataw min nadhirin min qablika cewa baka kasance a gefen dutsen tsuri sina ba lokacin da muka kirawo annabi Musa alaihi salam sai dai koi rahama ce daga wajen ubangijinka ya aiko ka kai gargadi ga mutane abinda wani manzo bai zo musu ba gabaninka babu wani manzo da yazo musu mutanen garin makannin Quraysh wannan gabaninka fadin Allah wa ma atayna min kutubin yadrusuna wa ma arsalna ilayhim qablaka min nazir babu wani littafi da muka zo da muka kawo musu da suke koya kuma bamu aika musu wani manzo ba gabaninka fadin Allah tabaraka wa ta'ala am yaquli naftara bal wal haqqu min rabbika litunzira qauman ma ataa min nazir min qablika suna cewa wai kaga kai duk abin da nake faɗa ya rasulullahi a'a ba kaga kai ba bari dai gaskiya ne daga wajen ubangijinka ya aika ka da shi domin kai gargadi ga mutane wadanda gabaninka babu wani manzo mai gargadi da yazo musu kaga da wayannan ayoyin zamu gane cewa iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani manzo da yazo musu balle a ce suna kan wannan addinin ne suka kibin wannan addinin ana fahimta fuska ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aika shi bayan daukewar manzanni da dadewa domin kuwa an ce tsakanin sa da Annabi Isa bayan kuma Annabi Isa da kuma aika manzon Allah kusan shekara 600 ne shekara 600 ne shekaru 600 ne shi kuma yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidi Abdullahi yayi wafaci tun Annabi yana cikin mahaifiyarsa sayyida Amina radiyallahu anha dan haka kenan manzantakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata riske shi ba mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma ta yi wafaci lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dan shekara 4 wata ruwaya yana dan shekara 6 bai dai ma kai shekara 7 ba ta koma ga Allah shi ku an aika shi na dan shekara 40 kusan sauran shekara 34 a aika shi ta koma zuwa ga Allah ana fahimta to saboda haka so da me za da wata hujja kake da ita zaka ce cewa iyayen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun koma zuwa ga Allah ba akan milla ba sanan zamu gayawa duk wa'isu wahabiya da wa'inda ma suke kan wannan aqida cewa wannan hadisi na sayyidina Anas da suke kafa na cewa inna abi wa abaka koda ya tabbata ingantaccen hadisi ne to abinda zamu tambaye su shin basan cewa lafazin abu baba laraba suna amfani da shi ba ga wanda ba baban su ba ko ammin su ko kakan su hujjar mu anan shine fadan Allah tabaraka wataala am kuntu shada iza hadara yaqubal maut iz qalibani mata abuduna min ba'di qalu me na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu muslimuna kuna nan ne a lokacin da mutuwa ta zo wa Yakubu lokacin da yake gaya wa ƴaƴansa wa za ku bautawa bayan na koma ga Allah suka ce za mu bautawa ubangijinka shi kuma ubangijin iyayenka Ibrahimu da Isma'ilu da Ishaq ubangiji guda daya kuma mun kasance masu ni kauya gare shi shin abin tambaya anan Ibrahim da Isma'il iyayen Annabi Yakubu ne ai ba iyayen Annabi Yakubu bane ba to menene ra'ayin wanda yake da waccan aqida ta inna abi wa abaka finnar menene ra'ayin sa akan wannan aya bayyanan niya sariha wadiha wanda take nuna cewa wanda wannan aya dai ba hadisi bace ko aya ce sai a ce musu to kana nufin Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il su ne suka haifi Annabi Yakuba daga cikin su tayi zai ce maka a'a ai Qur'ani yayi kinaya ne to ta yaya ka karbi kinaya alqur'ani kuma ka ika yadda ka karbi kinayar hadisin manzon Allah idan har ka yadda alqur'ani yayi kinaya cewa Annabi Ibrahim kakan Annabi Yakub ne Annabi Isma'il baffan Annabi Yakub ne sai aka mishi kinaya aka ce iyayenka babanka to ta yaya ba za ka yadda cewa wannan abi din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba shi ma to kinaya ne zuwa ga ammin sa Abu Lahab eh shikenan sai mu karba cewa mun yadda ingantacce ne hadisin amma Annabi yayi kinaya ne zuwa ga ammin sa Abu Lahab ka yadda da kin in kuma baka yadda ba to kaka yadda wancan kinaya ce ya za ka yadda ayar alqur'ani ba sai ba ku ana gane wannan magana sannan ga hadisin manzon Allah cin wannan to ga ya mu kira ji satin da ya wuce ne annabi yana cewa anan nabiyyu la kadhib annabuna abdul muttalib ko ni ne annabi ba na ba da ƙarya ba ana ibnu abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib shin yanzu abdul muttalib shine baban manzon Allah da yafi manzon Allah ba sayyidi abdullahi ba idan har kai da annabi yayi kinaya ya bawa abdul muttalib baban sa sai ya kake tunanin ba zai kinaya ba abu lahibin baban sa ba eh wannan kenan mu koma zuwa ga wancan hadisi wani hadisi mai tsawo wanda zai ƙara bayyana mana cewa ba fa ma sayyidi abdullahi ba da sayyida amina radiyallahu anhuma ba kai baki ɗaya tsatsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake kafiri a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa maftarakan nasu firqataini illa ja'alani Allahu fi khairihima babu wata jama'a da suka taba haduwa suka rabu biyu face sai Allah ya sanya ni wato kan kakanni na su ne mafiya alkhairin wannan jama'a yake cewa na fito min baina abawai ya falam yasubni shay'un min aharil jahiliya ko aharil jahiliya wa kharajtu min nikahin wa lam ukhrij min sifayin milladin adama hatta tahaytu ila abi wa ummi fa ana khairukum nafsan wa khairukum aban na fito tsakanin iyaye na babata da mahaifina babu wani abu na jahiliya da ya taba shafar ɗaya daga cikin kakanni na ko iyaye na na fito ne daga aure ban fito ne daga wawanci tun daga na jahiliya tun daga zamanin annabi adamu har izuwa babana da mamana saboda haka ni ne mafi alkhairin ku a cikin karankar ma ta kaina shakhsiyata kuma ni ne mafi alkhairin ku a wajen samun uba Imam al-Baihaqi ya rawaita wannan hadisin a cikin Dalailun Nubuwa juz'i na 1 page na 96 hadisi na 81 wannan hadisi kakkai tunanin cewa shi kadai ne balle kace da ifi ne ko ka nemi karara na shi yana da shawahid yana da wa'insu hadisai da suke ƙara ƙarfafa suke ƙara bada shaidar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisan akwai wanda Imam al-Bukhari ya rawaita hadisin Bukhari mai lamba 3008 wanda aka kabu da gwajin sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu min khairu quruni bani adam qarnan fa qarnan hatta kuntu fil qarni allazi kuntu fi an aiko ni cikin mafi alkhairin alƙarnatan ƴaƴan Adamu ƙarni bayan ƙarni har zuwa ƙarnin da nake ciki yanzu har zuwa me har zuwa ƙarnin da nake ciki Muslim ba dai sune da kankan ba Bukhari Muslim to Muslim ya rawaita hadisi mai lamba 2276 Tirmidhi ya rawaita irin wannan hadisi mai lamba 3605 kuma Tirmidhi din ya inganta wannan hadisi wanda aka kawo daga jan Watlat dan Aska radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah safa kinanata min waladi Isma'il Allah ya zabi kinana daga cikin ƴaƴan Isma'ilu wasafa quraish min kinanata sannan ya zabi quraisha daga cikin ƴaƴan kinana wasafa min quraish bani hashim sannan ya zabi banu hashim daga cikin quraishawa wasafa ni min bani hashim sannan ya zabe ni daga cikin ƴaƴan hashim annan wajen kalmar da manzon Allah ya amfani da ita ta istafa ina so mu fahimci wani abu Allah tabaraka wataala yana faɗa cikin Ali Imran inna Allah safa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamina inna Allah safa Adam Allah ya zaba Adam da Nuhu da Ali Imran da Ali Ibrahim a burbushin dukkan talikai ma baki daya istafa Allah ai ya amfani shi anan ko ya za ai Allah ya zabi wa'innan annabawan irin wannan zabi sannan ai amfani da irin wannan kalma ta zabi ai amfani da irin wannan kalma ta zabi a wanda kuma ba musulmai ba kenan ya za ai Allah ya zaba annabawa da irin wannan istafa din kuma ya zai zabi wanda ba musulmai ba da irin wannan kalma ta istafa din ba sai ba ku an gane Sisa shi radiyallahu ta'ala ne sai kadi safal mustafa min mustafa wa safa dal mustafa wa sufu min ajli qurbahu radiyallahu anhu muhibbi dabari ya kawo cikin zakhair nashi page na 24 wannan hadisi irin wannan hadisin Tirmidhi ya kuma kawo irin kwatankwacin irin wannan hadisi a hadisi mai lamba 3608 Imam al-Baihaqi ya wato irin wannan hadisi wanda aka kabo da gwajin sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa anna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qutay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Mu'adh bin Adnan wa maftarak an-nas firqatayn illa ja'ala Allahu fi khairihima da annabi koro nasabarsa yace ba inda mutane suka taba kasuwa kashi biyu face Allah ya sanya ni a cikin mafiya alkhairu na fito min baina abawayya na fito tsakanin iyaye na guda biyu babu wani abu na wawancin jahiliya da ya shafe ni na fito ne min nikahin na daga aure ban fito daga wawanci ba min ladin adama hatta ta haitu ila abi wa ummi fa ana khairukum nasaban wa khairukum abad tun daga annabi adamu zuwa har nazo tsakanin mahaifiyata da mahaifina saboda haka ni ne mafi alkhairin ku a nasaba ni ne mafi alkhairin ku a wajen samun uba mafi alkhairin uba Abu Nu'aymin dai daga cikin malamin fa Bukhari fa ya zo ya fitar a cikin dalailin nubuwa juz'i na 1 page na 20 hadisi mai lamba ta 15 daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yaltaqi abawaya kadun ala fayin babu wani iyaye na daga cikin iyaye kakanni na da iyaye na wanda ya taba yin wani wawanci wallam yazillahi Allah bai gushe ba yana tratar da ni min atlabi tayyibati daga cikin tsatso tsar kaka ila al-arham al-dahirati zuwa ga mahaifa tsar kaka musaffan inna tatacce muhazzaban inna tsarkakakke la tansha abu shu'batani illa kuntu fi khairima babu wata jama'a da suka taba rubuwa biyu face iyaye na ko kakanni na suna cikin wanda suke mafi alkhairin su Imam Tabarani ya rawaita a cikin wannan hadisi na farko fa nake tabawa shaida shawahid nake tabawa shaidu ne ya faɗa a cikin Ausad nashi hadisi mai lamba 6468 wanda aka kawo daga wajen sayyida Aisha radiyallahu anha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Jibril alaihi salam Jibril ya ce qallabtu masharik al-ard wa magharibiha falam ajid rajulan afdalu min Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jiji duniya gabashinta da yammacinta ban ga wani dan adam ba mafi girman daraja kai da Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam ara baitan afdalu min baiti bani hashim ban ga wani gida ba wanda yake sama da gidan banu hashim a falala da aka tattara duk wannan hadisin ibnu hajar ya faɗa cikin amalul mutlaqa nashi yake cewa wannan lawaihu sirkin zahiratun ala safhati hadal matni bi ma'ana waɗannan hadisai yawan su suna karfafa yawan su kuma suna nuna falalar banu hashim akan sama da dukkan kabilu shi yasa imamu suyudi radiyallahu anhu ya faɗa cikin masalakil hunafa a cikin tarin littafansa na Al-Hawi lil Fatawi din sa juz'i na 2 page na 254 yana cewa wa indi fi nisbati hadhal maslaki wa ma dhahaba ilayhi al-imam al-Fakhr Razi umuran a'addu dalilan istinbat wa murakkaban min muqaddamataini yace wa innan hadisai da aka koro su to ni ina da wani abin da ni istinbat daga abinda istamatu daga abinda Imam al-Fakhr Razi ya faɗa yace abu na farko abu gode kunni aji yace na daga wa'innan hadisan da muka ji sun nuna mana cewa akwai hadisai ingatattu waɗanda suke bada dalilin cewa kowane asali daga cikin asalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga annabi Adamu har zuwa babansa Abdullahi kowane asali fa huwa min khairi ahli qarnihi wa afdaluhu shine yake cikin mafi alkhairin ɗan wannan ƙarnin mafi falalansu bi ma'ana tun daga annabi Adamu har zuwa kan baban manzon Allah kowane asali zaka je ka tarar cewa kowace jama'a inda kakan manzon Allah yake a wannan jama'ar a zamanin misali annabi Nuhu zaka je ka tarar cewa baban manzon Allah ko kakan wanda annabi zai fito ta tsatsansa yafi duk mutanen gurin
haka in ka sauko kan annabi Ibrahim mun san annabi Isma'il yana sama da annabi Ishaqa haka haka zaka yi ta gangarowa duk inda aka samu wata alƙarya wa'inda a cikin su akwai wanda zai kasance ta tsantsansa annabi zai fita to wannan mutumin ya fi su alkhairi
da wa'innan hadisan zamu fahimta haka haka ne yace wannan fahimta ta dai kenan yace fahimta ta biyu hadisai da asar suna nuna mana cewa ashe fa duniyan nan tun daga zamanin annabi Adamu ko annabi Nuhu har izuwa aikowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har izuwa ma tashin alkiyama bata taba wofinta ba babu wanda yake bautawa Allah da annabi Adamu ya tafi dan fatar da aka samu waɗanda za su zo wanda annabi zai fito ta tsatsan su sune suke bautar Allah da annabi Nuhu ya tafi kazalika har izuwa kan annabi Ibrahim har izuwa kan manzon Allah duk wanda duk wani zaman zai ji akwai wayansu masu bautar Allah har Imam Suyuti yake cewa walaulahum la halakatil ardu man alaiha ba dan ba da a ce babu waɗanda suke bautar Allah an samu wani lokaci wanda babu masu bautar Allah a duniya karam da an samu wanda da duniya ma ta halaka baki daya saboda haka idan muka duba tsakanin waɗannan maganganun guda biyu na Imam Suyuti zamu fahimci cewa tabbas iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kakanninsa baki daya babu wanda ya taba kasancewa mushriki saboda mai hadisi sun tabbata cewa inji annabi duk jama'ar da suka taru sun rabu biyu ni iyayena ko kakannina suna cikin mafiya alkhairan su saboda haka idan aka ce bayan wani annabi ya zo misali ya tafi gabanin zuwan annabin nan mutanen gurin nan idan alil fitra idan alil fatrat ne to akwai waɗanda suke kan fitra ta annabi Ibrahim idan har an tabbatar akwai wanda suke kan addinin annabi Ibrahim tun daga zamanin annabi Ibrahim har zuwa aiko manzon Allah duniya bata taba rabuwa da waɗanda suke kan addinin annabi Ibrahim ba to tabbas inda akwai to kakannin manzon Allah ne waɗannan mutane an fahimta idan kuma an ce ba kakannin manzon Allah bane ba amma an yadda akwai wa'insu mutane su kakannin manzon Allah ko iyayen manzon Allah mushrikai ne wal iyadu billah to dole wa'insu abubuwa guda biyu sai san abu ɗaya cikin biyun sai ya abu ko dai ya kasance mushrikai sun fi musulmai wanda hankali bai taɓa ɗaukar wannan ba har abada ya za a ce kakannin annabi su ne mushrikan da iyayensa sannan a cikin Makka gabanin zuwan annabi akwai waɗanda suke kan addinin annabi Ibrahim amma kuma ba sayyidi Abdullahi bane ba sayyida Amina bace ba kuma annabi ya ce ni iyayena duk inda aka haɗu su suka fi alkhairi to ta ya za a ce mushrikai kuma su fi wa'ancan musulman alkhairi zai yi hankali ba zai ɗauka ba an fahimci wannan magana ko kuma ka ce su musulmai wa in ma an yakuna ghayru khairan minhum ko ka ce waɗansun su sun fi su alkhairi ko da ku dukkan su musulman ne misali waɗansun su mushrikan ne waɗansun sun fi su alkhairi shi ma wannan dai abu ne wanda yake batili saboda me ya saba waɗancan hadisai ingantattu da muka koro a bayan nan saboda haka da waɗannan maganar zamu tabbatar cewa iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba ma iyayensa ba dukka kakanninsa har izuwa kan iyayensa babu wanda ya taba najistuwa da shirka malamai suna da maganganu guda uku akan makomar iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka tafi akan cewa iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kan addinin annabi Ibrahim har suka koma ga Allah akwai waɗanda suka tafi akan cewa iyayen manzon Allah ahlul fatrat ne wanda ba aiko musu manzo bane ba kuma mun faɗi waɗannan ayoyi hujjojin su akwai waɗanda suka tafi akan cewa a'a Allah ya rayu da iyayen manzon Allah ya rayu da annabi iyayensa sun yi imani da shi sannan suka kuma komawa kuma kowanne daga cikin waɗannan yana da tarin hujjojin sa a gurguje kan da dan sauran lokaci bari mu duba zuwa ga hujjojin waɗanda suke cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kan addinin annabi Ibrahim
alaihi salatu wasalam daga cikin muddar su suka ce mu fara da ayoyin alqur'ani suka ce fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bait wa isma'ilu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك لوكاتين دا النبي إبراهيم دا النبي إسماعيل سكا دغا جنشكاي نا داكن كعبا سكا تي يا أوبنجيجي دا سكا غما حدا يا أوبنجيجي من غما جنن نكا كربا دغا غاري مو حقيقة كاي مي جي ني kuma me matsayi ne ga komai ya ubangiji ka sanya mu ni da Isma'ilu musulmai ne gare ka masu mi kauya kuma wa min zuriyatina daga cikin kuma zuri'ar mu ummatan a samu ta al'umma muslimatan laka kuma musulmai ne gare ka masu mi kauya sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya aikaito mana daga addu'ar da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi cewa rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata ya ubangiji ka tafar da manzo daga cikin su ya ringa karanta musu ayoyinka yana koya musu alqur'an littafin ka da hikima wanda yake hadisi sannan an akai tore daga cikin addu'ar Allah ya kai to mana daga cikin addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam inda annabi ibrahim yace rabbi ja'alni muqima salati ko kuma dayar ma wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya ko anna abudal lasna allah inda annabi ibrahim ka sanya wannan gari na makai kasance amintacce sannan ka kiratar da ni da ayyana daga barin bauta magumaka sannan an akai tore daga cikin addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam yana cewa rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji ij'alni ka sanya ni muqima salati mai tsaye da sallah ne rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati ko da kuma zuri'ata ka sanya ta mai tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a Allah ka kabbal wannan addu'a da fadin Allah tabaraka to idan muka dauki wannan hujjojin su da guda hudu ne daga cikin ayoyin alqur'ani fadin da Allah yayi ya gaya mana a fadin annabi ibrahim wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka Allah ka sanya daga cikin zuri'ar mu a samu musulmai wannan yana nuna cewa annabi ibrahim alaihi salam ya roki ubangiji ya sanya daga cikin zuri'arsa daga ayyan ɗansa annabi isma'il alaihi salam a samu wata al'umma wanda za ta kasance al'umma ce musulma musulmar al'umma idan tayu mai wancan aqidar yace a ai addu'ar koi akan sa ne shi kadai da shi annabi isma'il yake nufi baka ji yace rabbana waj'alna muslimaina lakum min zuriyatina ma ai akan su koi yake magana sai mu ce to ai gaban ayar yana ƙara tabbatar mana da cewa har a bayin su ma ana nufin cewa a samu musulman saboda fadin sa wa ba'athihim rasulan minhum ka fitar da manzo a cikin su kuma daga cikin su din zaka fitar da manzan a fitar da manzo wanda ba musulmi ba yawa to kareji wannan abin ya bashi dariya to kuma malamai da yawa akan wannan magana da faɗa sun tafi akan wannan maganganun daga cikin su akwai ibn al-munzir ya faɗa cikin tafsirin sa da sanadi ya kawo hadisi da sanadi ingantacce wanda aka karbo daga ibn jarir a cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wanda annabi ibrahim yake cewa rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati sai yace la yazal milladun ibrahim alayhi salam min zurriyati ibrahim alayhi salam nasun ala fitratin ya abudunallah tun daga wannan addu'ar da annabi ibrahim yayi ba taba gushewa ba a cikin azuriyar annabi ibrahim ana samun mutane da suke bautawa Allah to tane da har an samu a cikin zuriyar annabi isma'il a annabi ibrahim wanda suke bautawa Allah to tabbas ko sune kakannin manzo Allah sannan idan ta yi mutum ya ce ai a cikin zuriyar annabi isma'il an samu waɗanda suke sun bautawa gumaka irin su abu lahabin ko sai mu ce eh to tabbas haka ne amma wannan addu'ar ta annabi isma'il ta annabi ibrahim tana nuna mana kan cewa ai bai ce baki Allah ka sanya baki daya zuri'a ta su zaman to masu bauta ba saboda haka yace min zuriyatina daga cikin zuri'a ta so daga cikin da aka iba waɗanda suke ɗan cikin ba kowa bane ya face su wa face kakanni da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kenan daga cikin wanda suka tafi akan wannan magana akwai Imam Suyuti a cikin Hawi nata page na 323 yace duk abinda aka ambata na girma game da zuriyar Annabi Ibrahim alaihi salam waɗanda suka fi cancanta sune silsilar kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka kebanta aka kebance su domin Allah ya ringa sanya hasken manzon Allah daga tsatso zuwa mahaifa daga wata tsatso zuwa mahaifa har zuwa kan babansa da mahaifiyarsa saboda haka da wannan ne zai bayyana gare mu cewa addu'ar da annabi Ibrahim yayi kebantacciya ce ga iyaye da kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai izuwa ga dukkan zuri'arsa ba a'a sannan Sufyan bin Uyainah lokacin da aka tambaye shi shin a cikin ayyan Isma'ilu akwai wanda ya taba bauta gumaka sai ya bude baki yace shin baka ji fadin Allah tabaraka wa ta'ala ba wajnubni wa baniya anna abudal asnama cewa Allah ka tsaratar da ni da ayyana kada mu bauta wa gumaka Imam Ibn Abi Hatim ya kawo shi kamar yadda Suyutin ya kawo cikin Ad-Durrul Mansur juz'i na 5 page na 47 haka zalika a gurguje Ibn Jarir ya kawo irin wannan ya tafi akan irin wannan a cikin tafsirin sa mujalladi na 17 page na 17 ya kawo daga cikin daga wajen Mujahid Mujahid ya ce addu'ar nan Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa wa annabi Ibrahim kuma ba a taba samun wani daga cikin iyalansa ba wanda ya bautawa gumaka tun daga bayan wannan addu'a haka zalika daga cikin wanda suka kawo akwai hadisin da aka rawaito daga Abd bin Humayd inda ya kabo daga Qatada cikin karkashin fadin Allah cewa waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqlihi yace kalimatan baqiyatan ita kalmar da aka ce Allah ya sanya ta ta wanzu a tsakan Annabi Ibrahim ko bayan Annabi Ibrahim ba kowace kalma bace ya face shahadatu Allah ila illallah wa tawhid wannan shahadar da tauhidin tun daga lokacin da Allah ya faɗa bata gushe ba tana tare da Annabi tun daga lokacin da Annabi Ibrahim ya bujirewa mutanansa daga da baffansa daga bautawa gumaka to zuri'arsa ba ta samu wanda ya bautawa gunki ba daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan akwai ibn Juraij ya kawo ya ce hakan take nufi cewa a tsakan Annabi Ibrahim babu ba su gushe ba kowanne daga cikin su yana sheda babu abun bauta da gaskiya sai Allah ibn al-Munzir shi ma ya kawo irin haka to saboda haka dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da zabar kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mazan su da matan su daga tsarkakan tsatso zuwa ga tsarkakan mahaifa kowannen su tsarkakakke ne babu wanda ya taba bautawa gunki tun daga Annabi Ibrahim ko ma kace tun daga Annabi Adam saboda wancan hadisin da muka kawo har zuwa tsatsan babansa Abdullahi bin Abdul Muttalib har zuwa mahaifiyarsa Sayyida Aminatu radiyallahu anha kuma har aka fito da shi duniya domin ya kasance sayyidul awwalina wal akhirina imamul mursalina wa khatimun nabiyina wa rahmatan lil alamina sallallahu alaihi wasallam anan nake cewa shin wai dan Allah hankali zai iya dauka a ce ruhin manzon Allah mai tsarki tataccen ruhin nan a ce wai ya fito daga cikin tsatsan mushrikai da mahaifan mushrikai anya zai yi ya za a yi Allah ya sanya ruhi ruhin nan tsarkakakken ruhi ya sanya wanda zai fito ya sanya shi a cikin tsatsan nan mushrikai a ce kuma ya fito shi kuma rahmatan lil alamina ba wai Allah bane ya ce innamal mushrikuna najasun
mushrikai najasa ne to ya za a yi sanya ruhi mai tsarki a cikin tsatsan masu najasa eh shin ba Allah tabaraka wa ta'ala bane yace al khabisatu lil khabisin ba wal khabisuna lil khabisat cewa gurbatattun mutane a cikin aqida da bauta da halayya ba wanda ya cancanta su aura sai gurbatattun mazaje waɗanda suke a gurbatattun hankali da bauta da halayya yace haka zalika gurbatattun maza babu wanda ya dace da su sai gurbatattun mata to idan har Allah ya kebanci wa'insu jama'a gurbatattu su saje da ƴan uwansu gurbatattu a harka ta aure to abin da kuma abin da yafi cancanta shine ya zamanto cewa waɗanda Allah zai ringa saka sirrin annabi ko hasken manzon Allah a tsatsan su har izuwa haihuwarsa ya fito duniya to abin da yafi cancanta kar su fito a mushrikai saboda mai fadan Allah a gaba wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun cewa tsarkakan mataye wanda suka dace su aura sune tsarkakan mazaje haka zalika tsarkakan mazaje waɗanda suka dace su aura sune tsarkakan mataye an fahimta to saboda haka wannan da sune wujjar malaman da suka tafi akan cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kan addinin Annabi Ibrahim har suka koma ga Allah waɗanda suka tafi akan wujjar cewa Allah ya tasar da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da shi waɗannan mutanen sun kafa hujja ne akan hadisi kun san mu masu adalci ne abinda aka koya mana kenan sun kafa hujja ne akan hadisi wanda yake ma da ifi ne hadisin ko mu ba ma buƙatar cewa ma mu karɓa hadisin saboda mu riga mun ga hujjoji masu yawa da suke nuna mana ma sun mutu suna kan addinin Annabi Ibrahim to me kuma muke buƙatar wani hujja da za ta nuna mana cewa ma sun tashi sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa a cikin su akwai irin su Ibn Shahin manya-manyan malaman hadisi irin su Hafiz Abubakar Al-Khatib Al-Baghdadi irin su Suhaili irin su Qurtubi irin su Muhibb Tabari irin su Nasiruddin Ibn Al-Munir da dai sauransu amma ba ma buƙatar wannan ala ayi halin mu koma a gurguje zuwa kan dai wancan hadisin Imam Suyuti Allah ya ƙara mishi yarda ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hawi din sa feji na 325 yace kai lafazin cewa inna abi wa abaka finnar da wannan lafazin babana da babanka masu ruwayar hadisi ma ba su ittifaki akan sa ba bari kawai Hammadu ɗan Salman ne kawai ya kawo ya karbo shi daga Sabit daga Anas saboda haka wannan hanya ce daga wannan hanya ce Muslim ya rawaita shi kadai ne Hammadu shi kadai ya kawo ta sai mu ce shin akwai hadisi irin wannan wanda ya saba wa wannan maganar kwarai kuwa akwai hadisai da suka saba wa inna abi wa abaka hadisai wannan hadisin ne amma ba da wannan lafazin ba shine me shine hadisin da aka karbo daga Ma'amaru ya karbo daga shi Sabit bai ambato inna abi wa abaka finnar ba sai dai shi abin da yace yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mai tambayar lokacin da ya tambayi manzon Allah ina babana manzon Allah yace babanka yana wuta da ya juya sai manzon Allah yace ku kirawo shi sai annabi yace idza marata bi qabri kafirin fa bashirhu bin nari duk inda ka guce ta gefen kabarin kafiri to kai mai bishara da wuta bishara nan ta azaba ce ko bashirul munafiqin bi annahum ko kai mishi bishara bakin albishir da wuta to kaga da wannan lafazin baya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma ambaci wani abin da ya shafi babansa kwata-kwata a cikin magana ba abin da yake nuna kuma cewa akwai maganar babin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan kenan kuma shi abin da zai ba ku mamaki shi zane ce muku ya kamata a koma zuwa karatun tsola hadisin nan shi Ma'amar dinnan ya fi Hammadu
tabbatuwa a wajen malaman hadisi eh a wajen malaman hadisi saboda shi Ammar din malamai sun yi magana akan sa ma akan karfin haddasa ana kokontan karfin haddasa kai har an ce ma yana kawo hadisi wanda suke munkiran hadisi shi kuma munkiran hadisi shine hadisi wanda ba sika ba wanda ba ko san dai sika ko wanda ba adali ba ba amintacce ne ya rawaita hadisin ba sannan an malamai sun ce yana da agola shine wanda dan da ba kai ka haife shi ba matar ka ce amma wani uba ne ya haife shi ko to yana da agola wanda yake mai dassi a cikin rubutun sa kuma wannan sukan ne jarhi ne mai karfin gaske a wajen malaman jarhu wa ta'dhi malamin hadisi suka ne idan har aka samu kai kanka ko waninka yana yi maka dassi to wannan jarhi ne ba karami ba sannan abin da zai kara ba mamaki kan da an ce ana mai dassi a rubutun sa to a ilimin mutlawal hadis duk mutumin da yake jin hadisi ya rubuta to ana dingine hadisin sa idan aka samu wanda yake haddace hadisi a cikin sa kai shi ko mutum ne wanda aka ce bal kana la ya hafazu shi ya kasance ba shi da ba ma ya hadda rubutu yake yi kai saboda haka da yaji rubuta sai wannan agulan nasu munkiri ko me zan kiran su sai biyo baya kuma mai dasin an fahimta shi isa ma Imam al-Bukhari bai rawaita hadisi direct ba direct daga Ahmad ko daya sai dai hadisi da yake na mutaba amma direct daga Ahmad bai rawaita ba kuma shi ma kansa Imam Muslim din bai taba rawaitan hadisi daga usul inda bai rawaitan hadisin Ahmad daga usul sai dai wanda aka kora ga sabitin to kaga daga nan wajen ma shi akan kansa wanda ya kawo hadisin ya raunanu a wajen gaggan malaman hadisi Imam al-Hakim ya kawo cikin ya faɗa kamar yadda yake cikin madkhal ko da yake muwuce saboda haka idan kaga mun ci bayan ga hadisi nan wanda yake sabawa na Ma'maru ya sabawa wancan lafazin kuma shi wanda ya kawo hadisi na Ma'maru ya fi waye suna Hammadu karfin hadda kuma shi wannan Hammadin malamai sun yi jari sa za a ce jari ne sun soke shi an fahimta ko wata kan malaman hadisin nan kanku tunanin suna yin suka ne akan san zuciyar su wallahi ban taba ganin masu adalci a duniya kamar irin su ba wannan yake suna sirkin Abu Huraira ayyo Allah ya dauke mun sunan nan nasa wanda ake ce mishi akhil mutaqaddimina daga yanzu babu wanda yake da ilimin tafsir tarihi da zai ta mana sunan shi to idan na tuno dai sunan sa na'am Sa'id bin Musayyib barakallahu fika Sa'id bin Musayyib yawancin hadisan sa marfu'ai ne kawai yake cewa manzon Allah ya ce sai aka gano cewa wai saboda kunya da yake ji na sirkin sa baya fadin sunan sirkin sa kawai idan ya kabo hadisi daga Abu Hurairah kawai sai ya ce daga manzon Allah an fahimta amma malamai na jarhu da ta'dil suka ce duk da karfin kaifin haddarsa da adalarsa da karfin adalcin da aka gani yana da adala suka ce duk da haka sai da muka bibiyi wannan hadisan muka gano ba duka bane ba ma ya kamata karra Ali ibn al-Madini babban malami ne wanda an yadda da shi a duniyar mutlawal hadisi sai aka zo aka tambaye shi aka ce wai babanka suka ne sai ce salu anu gairi ku tambayi wani na game da babana banza suka je suka bincika suka rasa wanda za su tambaya suka ce wallahi mun bincika mun rasa wanda za mu tambaya ce da ifin usuru ko ku rabu da shi da ifin babanta yace da ifin kaga wannan wani irin adalci ne da ya wuce wannan yace ku rabu da shi da ifin to kar kai tunanin wai saboda karfin hamasa ne yasa ko wani ko san zuciya ne yasa aka rauna na Ammar sai na kama ka wannan magana an fahimta ko saboda haka mun akwai kuma wani hadisi wanda yazo daga Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu da irin kwatankwacin lafazin Ammar wanda ya kabo daga Sabit daga dan Anas wanda ya saba wa lafazin inna abi wa aba fi nar hadisi guda bifa ne bi ko kuma Imam al-Bazzar da Imam al-Tabarani da Imam al-Baihaqi dukkan su sun rawaito su kuma ta hanyar Ibrahim bin Sa'ad shi kuma ya kabo daga Zuhuri Imam Zuhuri an san shi ko ya kabo daga Amir daga Sa'ad daga babansa cewa wani mutum ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina abi ina babana manzo Allah ya ce babanka yana wuta sai ya ce fa aina abuka ina babanka sai ya ce hal su ma maratabi kabar kafirin fa bashiru bin nar duk inda ka ira kabarin kafiri kai mishi bishara da dan wuta ne shi kai kaga bai ce ina biyu a baka ba kai mishi bishara da me da dan wuta ne wannan isnadir malamai suka ce an ala shartu shaykhaini duk inda malamai hadisi suka ce sharadi hadisi yazo sharadin shaykhaini shine irin sharadin bukhari da irin sharadin muslim ne ko da ku ba sarwaito wannan hadisi ba a wajen inganci sai muka fahimta kan cewa wannan hadisin ya wa'annan hadisan guda biyu sun fi wancan hadisi ingantuwa hakika shi Imam Tabarani da Baihaqi sun ƙara a ƙarshen hadisin suka ce sai wannan balaraban ƙauyen kasan su da abin da suka dama sai wannan balaraban ƙauyen yin musulunta bayan haka tun daga musulunta yace laqad kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'aban ma marartu bi qabri kafirin illa basharatu bin nar tun daga ranar da annabi ya kallafa duk inda naga kabarin kafiri sai na ce kai annabi ya ci maka wuta da wuta to amma ba a taba kawowa ba a hadisi ba a taba kawowa ba a sira inda wannan shi balaraban aka ce ya je kabarin baban manzo Allah ya mai wannan bishara kuma ba mu taba ji inda ya kawo ba kai kenan ba kafirin bane ba ko yawa kuma inda yana tabbatuwa da maganar manzon Allah cewa babansa ne ai da inda ya kamata ya fara zuwa can zai je ne ma amma ba mu ganin da yayi ba to ga wani nan ma Ibn Majah ya rawaita hadisi mai lamba 1573 daga hanyar Ibrahim dan Sa'ad daga Zuhri daga Salim daga babansa cewa wani balarabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya manzon Allah babana mutum ne mutumin kirki ya kasance yana sada zumunci yana yin kaza yace yana ina yanzu yace yana huta saboda haka sai annabi ya ji wani ba ya fuskanci mutumin bai ji dadi ba a fuskarsa sai annabi ya ce masa sai ya kara tambayar manzon Allah shi balaraban kauyen ce a wajen shi ma wallahi zantan gaskiya ne yace fa aina abuka to ina babanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai shiru duk inda ka aida kabarin mushriki kai mai bushara da wuta sai wannan mutumin ya musulunta yace annabi ya kallafa ni inda naga kafiri kabarin kafiri suna mai to wa'annan hadisan da wannan ƙarin suna nuna mana tabbas wannan lafazin shine wanda ya tawo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun fi yawa waɗanda suka kawo ya fi zuwa a cikin hanyoyi masu yawa duk daliban hadisi za su fahimta wannan magana da nake faɗa na fahimta saboda haka wancan lafazi na farko za a iya ɗaukar sa inji malaman hadisi kamar yadda shi Sidi ya faɗa cewa tasarrufi ne na rawi kawai ya kawo hadisin da ma'anarsa kawai kuma ala hazifa mu yi gurgurdan fahimtar da yawa hadisin ne amma ba abinda manzon Allah ya faɗa ba yace kuma ai wannan ba abin mamaki bane ba a cikin Bukhari da Muslim akwai hadisi masu tarin yawan gaske da za a ga an kawo su ne kawai da ma'ana gurgurdan yadda shi rawin ya fahimta wannan kenan Imam Zarqani yana cewa mun gode wa Allah jama'ar malamai kunzumin malaman mazhabar malikiya sun mutar da mu sun bada amsa akan wannan maganganun baki daya da amsarsu ta cewa wa'in ai cewa hadisai in dai hadisi ya kasance yana hadisai su ya kasance akhbarul ahad ne labarai ne na ɗaiɗaiku wanda muka fara bayaninsu a farko ko an tuna ko to la bi an la tu'arrin nususul
daya ba yadda za a yi idan suka ci karo da nassi bayyananne kuma a dauki wancan daidaikun a bar wani nassi wanda yake bayyananne kuma ga ayoyin alqur'ani nan da suka zo bayyananne rututu mun kawo ayoyi 11 mun kawo ayoyi 11 waɗanda suka ci karo da wancan hadisi to ya za ka dauki kabarul wahid maganar mutum ɗaya misali ko daidaikun jama'a da wanda kuma aya wanda take mutawatira ce shi qur'ani mutawatirin abu ne kaga dole ka dauki mutawatiri ka aje wanda yake a hadi haka ne madalla daga karshe idan mutum yana son kansa da zaman lafiya wa'annan abubuwan da muka lissafo sun ishe shi ya kasantar da shi wujja ya riki wannan a matsayin aqidarsa kuma ya hadu da Allah saliman ganiman ya samu aljanna insha Allah domin manzon Allah ya ce la tuzil ahya bi sabil amwat kada ku tutar da rayayyu da zagin matattu duk wanda ya zagi iyayen manzon Allah to annabi ya tafi duk wanda ya ga iyayen manzon Allah wata magana da zai sosa zuciyar manzon Allah to fa tabbas annabi ya tafi Allah ce amma idan mutum ya ki yace shi lallai sai ya ci gaba da yin jidali to zamu bashi amsa irin amsar da Imam Suyuti ya bayar mu ma muna koyi da Imam Suyuti
na'am
yana cewa idan ka kasance kai kana bin mazhabar Hanafiya ne to zan ce maka hakika hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim manzon Allah yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda ya bai yi sallar da Fatiha ba babu sallah Bukhari ya kawo shi hadisi mai lamba 756 Muslim hadisi mai lamba 394 amma ku ɗan mazhabar Hanafiya gabaki ɗaya akan mazhabar Hanafiya an gina ta akan sallah tana ingantuwa idan ba a karanta mata hadisi idan ba a karanta mata Fatiha ba sai mu tambaye shi ta yaya ka saba wa hadisi ingantacce idan ka ce wancan hadisin ingantacce ne to ta yaya ka saba wannan shi sa ka rike wancan hadisin ko to ta yaya ta ina biyo a baka finna nake fi to ta yaya kuma ka saba wannan hadisin kuka ce babu komai za a yi yin sallah ba tare da Fatiha ba ta yi zai ce maka ai mun samu wa'insu hujjoji ne suka ci karo da wannan hadisin sai mu ce mu ma mun samu hujjoji da suka ci karo da wannan hadisin an gane idan mutum kuma an gane idan mutum kuma ɗan mazhabar malikiya ne ka ce mishi shi ma hakika hadisi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah ya ce albay'ani bil khiyari ma lam yaftariqa masu ciniki guda biyu suna cikin cinikin su teki ba zai taba kulluwa ba muddan suna da zabi su karya cinikin ko kar su karya muddan ba su canja ba su me yake suna ba basu rabu ba har suna da wani hadisi ne wani zai da Abdullah ibn Umar wai idan ya siya abu idan ya siya abu sai ya abun nan sai ya yi nisa inda mutumin nan baya gani sanan ya dawo to kaga dai hadisi ya inganta ko shi kuma ma Imam Malik ya ce a'a ba haka bane ba in dai ka ce na siyar maka ya siya ka ga mai an gama komai to shikenan ko ba ku bar gurin ba ciniki ya kullu sai mu ci mai ta yaya ka bar hadisi ingantacce in ka ce wancan ingantacce ne shi yasa na rike shi ta yaya ka kabar wannan hadisi ingantaccen ka rike maganganu ne na mazhabar Imam Malik zai iya ce maka ai mun ga wasu dalilai ne da suka ci karo da wannan sai mu ce maka mun ma ga dalilai ne suka ci karo da wancan hadisi ana ganewa idan kuma mazhabar Imam Shafi'i kake bi sai mu ce maka hadisi ya inganta a cikin Sahih Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ka yin sallah bai da karatun Fatiha a da karatun bismillahir rahmanir rahim kaga mu wannan ma mu aje ta ayin tijaniya eh sai mu shi amma tijaniya ce idan zaka yi sallah ka kai bismillahir rahmanir rahim mil hamdulillahi ma to ta yi da mu ko da kida ma ba wannan tijaniya da yake da wannan abu wal iyaz billahi yake da wancan mummuna aqida to idan dan mazhab Imam Malik din ya maka Shafi'i maka ce ta yaya kabar wannan ingantaccen hadisin zai iya cewa shi ma ya samu wasu dalilai ne ko cewa akwai hadisi cewa manzon Allah an karbo annabi ya ce shi kuma ya karba daga jibrilu jibrilu ya ce ya karba daga israfilu israfilu ya ce ya karba daga rabbul izzati Allah ya ce na rantsa da izzata na rantsa da buwayata duk mutumin da yayi ta'awizi ya dace shi da basmala ya dace shi da bismillah ya dace shi da fatiha sai ya shiga aljanna sai shi yasa muka riki wanda muka bar wancan sai shi da muka riki cewa iyayen manzo Allah suna aljanna muka bar wancan mu ma an fahimta ko idan dan wata maza wace sai sura hanbaliya ko idan kuma kana bin mazhabar hanbaliya kai ma za mu ci makadisi ya inganta daga bukhari da muslimu cewa man sama yawmush shakki faqad ata abul qasim din mutumin da yayi azumi ranar kokonto ana kokonto cewa daya ga watan ramadan ne ko ba daya ga watan ramadan bane ba ko daya ga watan me yake suna shawwal ne ko ba daya ba kai wannan azumin to ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma mazhabar imamu hanbali sun tafi akan cewa babu komai ka iya yin azumi yawmush shakki idan ya kace aka ce dan me yasa kuka saba wannan hadisin sai ya ce saboda mun samu wayin su hadisi da suka fi shi rinjaye sai mu ce to ai hadisan da muka samu wanda suka fi wancan hadisin rinjaye sun fi ma wanda ka samu wanda suka fi rinjaye saboda ba haƙin iyayen manzon Allah fa muke gaya mata to akwai abin da yafi wannan to da karshe zamu ga su kuma in izara wanda suke bin mazhabar Ibn Taymiyyah da dan Abdul Wahhabi zamu ce musu idan kun ce ko ɗan zahirin hadisi ne wanda ya inganta kuce bi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zamu ce musu hadisi ya inganta daga Imam Muslim Imam Muslim ya kawo shi kai hadisi mai lamba 547 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a musaqan fi jidaril iblati manzon Allah ne ya ga kaki a gaban bangon da yake alqibla fa hakka annabi ya kankare wannan kakin yana nan ma cikin muwadda ko ya kankare wannan kakin kuma aqbala ala nas ya juye dubu mutane fa qala yace musu idza kana ahadukum yusalli fala yabsu qibala wajhihi fa inna allaha qibala wajhihi zat allah idan daya daga cikin ku yana sallah kada yi to kaki a gabansa alqibla domin allah yana gabansa lokacin da yake sallah sai mu ce ta yaya ka saba wannan hadisi ingantacce kace Allah a sama kadai yake ko ba ka suka ce ba sai ka saba mishi kace Allah a sama kadai yake in ka ce kana da wani saji sai da suke nuna cewa da ayoyi da suke nuna cewa Allah yana san sanin mu muna da hadisi rututu da ayoyi rututu da suke nuna cewa wallahi in ba to dan wa za a yi aljina in ba manzo Allah ba to idan iyayen sun shiga iyayen su in ba su shiga su iyayen su za su shiga saboda haka dai da karshe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana tsari daga wannan mummunar hakika
amin
hakika wallahi taba irin wannan janibin ya isa Allah ya cigaba da yi mana azabar da muke fama da ita wani irin bala'i ne da ya wuce irin wannan insurgency din da muke da muka tsinci kanmu yanzu a ciki kan balle arewacin Najeriya an je jiya nake jin labari an je wani kauye an kori mutanen kauyen karam wata mata bata tafi ba saboda me ƴaƴanta su bakwai take da su ko ne ka ta haife su shekaru ɗaɗɗaɗɗe ne tsakanin su wa'innan mutanen banzan suka shiga gidanta suka ce mata me kike jira kowa ya tauke banda ke tace ina zan iya ban ƴaƴa guda bakwan nan shi yasa ban tauba suka ibi guda tara suka zuba mata sikirija suka dauki guda ɗaya suka yanka suka wulla mata guda ɗan suka ce mata idan shi ma baki so sai mu kashe miki shi in kuma kina so tan je guda ɗaya ne ya ishe ki tafi yanzu magana da ake ta haukaci wannan wani irin bala'i ne ga matar da suna kwance suna bacci danta kwanan shi 47 da haihuwa suka ji ruwan bindigu suka tashi tararin da ta goya tana gudu kowa sun kusan kisa inda suke sun fara rage gudu mutane suka juye suka ce wata ke kuma me haka kin zo kin goye filo tace a kamar ya filo dana ne ashe cikin tashin hankali filo ta daura a baya ta ce dan ta zauna tana tunani ya ake tabbatanta akan gado ba kowa kafin a karasa wajen ta yi zuciya ta mutu to wallahi alazim idan har za a taba janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai yi mana abin da yafi wannan saboda yace wata kun fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa ku ji tsoran bala'in da idan ya sauka ba iya wa'inda suka yi laifin bane ba abana la tu yakhsuna bima fa'ala subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu
fatiha ma tsari fati
Amin.
Amin.